عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة منساك سادوا وانا مسلا جمع البركة مسلا جمع لغا لكينا جكين غلوم بوتي أجار بوتي وانا يمجينا الخميس يوم هدو غوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة نليه للأربعين وانا قمك ديدي دا ترى غوات بيار ميلادية تلبو بير شاترا وانا مجلسي لبكي تفسير القرآن بقرما وانا قمنا جكين تفسير سورة طه inda muke cikin tafsirin aya ta 66 da zamu dawo daga kan aya ta 65 insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qalu ya Musa inma فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. مطافا سكتي يا كي موسى ودي ka fara jefa abin da yake hannunka wato sandarka ko kuma mu kasance mu ne farkon wanda zai jefa. Kala annabi Musa ya ce bal a alqu ku fara jefawa. Fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Sai gashi saboda sihirinsu sai ga igiyoyinsu da sandiransu ana suranta masa kamar cewa macizai ne suna sauri. Wato bayan an shigo fagen karawa tsakanin annabi Musa alaihi salam da matsafan da Fir'auna ya tara daga ko'ina, waɗannan matsafa sun ba wa annabi Musa alaihi salam zabi ko shi ya fara ko su su fara, wadda su nuna masa cewa su masu adalci ne, ba za su zalunce shi ba, kuma suna da tabbacin cewa su za su yi nasara kowane ne ma daga cikinsu ya fara, don su nuna masa cewa ba su da shakku akan nasararsu. Don haka sai suka ba shi zabi. Annabi Musa alaihi salam ya ce a su su fara jefawa, domin abin da zai jefa ita ce sandarsa. Idan ya jefa sandarsa a yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna masa lokacin da ya fara umartarsa da cewa ya jefar da sandarsa, ya nuna masa wannan sandar tana zama macijiya ne. To idan ya kasance ya jefa sandarsa ta zama macijiya, su ma sun jefa sandarsu sun zama macizai, to mutane ba za su gane menene bambanci tsakanin abinda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi na mu'jiza da kuma abinda waɗancan matsafa suka zo da shi na tsafi ba. Domin dukkaninsu a zahiri gashi wasu abubuwa ne, sun rikide sun koma wasu abubuwa daban. Don haka mutane na iya ɗaukan abu guda ne, don haka shi karan kansa a lokacin bai san menene zai faru ba. Shi dai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi tabbacin cewa shi zai yi nasara, don haka ce amma su fara su jefa nasu, su nuna dukkan abin da suke tare da shi na sihiri, su nuna ƙwarewarsu gaba ɗaya, su ƙure a dakarsu. Sannan idan suka yi nasu tanansu kuma sai ya zo da nashi, wato tashi ayar ko tashi mu'jizar wacce za ta tabbatar da cewa su ne maƙaryata, shi kuma ne mai gaskiya. To Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa yayin da suka jefa sandunan da suke hannunsu, saboda girman sihirin da suka zo da shi, kamar yadda Allah ya ce fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi ba'jukum, ana ji ko ba ji? to saboda tsafin su sai ga sandunan su sai ga abinan igiyoyin su da sandunan su ana suranta wa annabi Musa alaihi salam cewa mucizai ne suna sauri wannan abin da suka zo da shi na sihiri ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana cewa wani abu ne wanda yake khayal wato wani abu ne wanda yake kamar dabo ko rufa ido wanda Allah subhanahu wataala ya sanya waɗanda duk suke gurin sai suka rika ganin kamar sandunan nan sun goma mucizai ne Allah subhanahu wataala ya ambaci wato girman abin da suka zo da shi na sihiri a cikin suratul a'raf yace wastarhabuhum wasaharu a'yunan nas falamma alqu saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim Allah ce lokacin da suka jefa sandunan nasu saharu a'yunan nas sai suka sihirce idanuwan mutane wastarhabuhum suka jefa musu tsoro mai tsanani waja'u bisihrin 'azim suka zo da sihiri wanda yake mai girma saboda kamar yadda muka ce suna da yawa ba mutum ɗaya bane ba biyu ba tunda daga ko ina a fadin kasar Masar aka gayyato waɗannan mutane suka zo kowannen su kuma yana dauke da kayan sa na tsafi saboda kuma a lokaci guda kowannen su ya zuye kayan sa na tsafi saboda ka abin ya cika gurin gaba daya dole ne ya firgita mutane sannan gashi abinda aka gani sun zubar daban abinda kuma ya cika ga fili na macizai daban to wannan dole ya zama sihiri ne mai ban tsoro Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa sihirce idanun mutane suka yi domin sihiri ko da ya kasance a canza shi abinda aka gani wato shi abinda kai zaka gani abinda za a yi maka sihirin da shi ka gan shi a samu canza maka shi a idanka kamar yadda anan igiyoyi ne da sanduna waɗanda su waɗannan matsafa suka yi amfani da shaidanu wajen su canza suka kamanninsu da yadda ake ganin su wani abu da sukararri amma a ganshi yana tafiya yana motsi kamar yadda macizai yake tafiya yana gudu a bayan ƙasa wanda kaga a nan shi abin ne aka samu masa wani canji na ɓoye wanda kai ba ka gani ba tunda za a yi amfani da shaidanu kamar misali a ce an aje wata darduma babu kowa a kusa da ita amma kaga tana tafiya tare da cewa akwai wani wanda yake janta amma kai ba ka gan shi ba wani shaidani wanda yake ya haɗe da wannan darduma ko yana cikin wannan darduma yana janta yana motsa ta sai ga tana gudu tana tafiya lallin kaga an samu wani canji tattare da wannan abin amma kuma a shi a karan kansa abin yana nan yadda yake canjin kuma ya buye ne daga idan ka ba za ka gan shi ba to kaga wannan at-taghyir ne fil mar'i abinda ake aka nuna maka shine aka canza ko kuma kai abin ya shafe ka kai da aka yi wato aka yi sihirin a gabanka wato a canza maka ganinka maimakon ka ga abu yadda yake sai ka gan shi ba haka yake ba sai ka rika ganin shi wani abu daban kamar yanzu ya kasance su waɗannan sandunan da waɗannan igiyoyin suna nan a igiyoyinsu da sandunansu kuma suna nan a inda suke basa zuwa ko ina basa motsi to amma Allah subhanahu wataala ya sanya wannan tasirin wannan sihirin ya yi tasiri ga shi wanda yake gurin saboda haka sai ya rika ganin kamar sandunan nan mucizai ne kuma ga su nan har suna gudu kaga nan sihirin ya shafi shi wanda yake gurin ne ba shi abin ba ko dai at-taghyir ya zama ya shafi shi al-mar'i ko ya samu ar-ra'i ar-ra'i shi ne wanda yake gani din to shi yasa zamu ga anan Allah subhanahu wataala yana cewa yukhayyalu ilayhi min sihri wato ana suranta masa ana suranta annabi Musa alaihi salam cewa annaha tas'a waɗannan sanduna da waɗannan igiyoyi suna sun zama ciji suna gudu kaga anan canjin a idan annabi Musa alaihi salam ya kasance an suranta masa ne a gari kamar yadda yazo a cikin suratul a'raf saharu a'yunan nas sun sihirce idanun mutane ne amma a hakikanin yadda lamarin yake su waɗannan sanduna suna nan a sandunan su su canza ba domin kamar yadda muka faɗa jiya shi sihiri baya iya canza haqa'iq na abubuwa yadda abu yake ya canza shi ya zama ya mai da shi wani abu daban da gaske to baya iya yin wannan amma zai iya canza maka ganinka ko dai ta canza abin ka rika ganin sa wani abu daban ko kuma kai abin ya shafe ka ka rika zaton cewa abin haka yake alhalin ba haka yake ba to wannan duk yana iya faruwa tattare da sihiri amma ba zai canza abu daga yadda yake ba a zuba kasa a cikin kwano kuma kasar da ta zama wake da shinkafa zai yi idan ka ya nuna maka haka a suranta maka haka din amma a hakikanin yadda al'amarin yake shi ita wannan kasa tana nan a kasar ta ba su canza ba to wannan shi ne abinda yake faruwa saboda su waɗannan matsafa suna yin amfani da shaidanu haka da shaidanu su suke sa ba su wannan damar har su yi irin wannan dabo da za su iya shigarwa da mutane abinda suke so mutane kuma su zaci abinda yake ba haka ba su zaci shi haka yake wannan shi ne abinda ya faru dangane da annabi Musa alaihi salam kuma shi ne abinda alqur'ani ya faɗa takhayal ne sannan kuma sihir ne fi ayyunin nas amma alal haqiqa al'abram suna da yadda suke akwai waɗanda suke inkarin sihiri gaba ɗaya suke cewa sihiri ƙarya ne babu shi suke ƙoƙari kuma su ce wannan abu da ya faru na kissar annabi Musa alaihi salam dabara ce kawai hikima ce da wayo ba wai sihiri ba ne ba wai sihiri ne na a canza maka ganinka ka ga wani abu da ba shi ne ba suka ce an yi amfani ne wai da wani zibiq kamar zeba ce wacce idan ka sa ta a rana duk abin da aka hada ta da shi to in ta ji rana ta dake ta sosai to za ta rika motsa wannan abu to suka ce wannan dabara suka yi amfani da ita ta hanyar amfani da wacce zaiba wacce za ta sa waɗannan sanduna da waɗannan igiyoyi da ke hannunsu in suka sha rana a dalilin wannan zaiba sai su rika motsi kamar yadda biciji yake motsi to kaga anan sun kore yiwuwar sihiri din tunda wannan dabara ce kuma duk wani wanda aka bashi zaiba din ko yana matsafi ko wanda ba matsafi ba shi ba in aka nuna masa zai iya yi kaga ya nuna ba sihiri aka yi ba wata dabara ce aka nuna to wannan ba gaskiya bane wannan maganar tasu ba haka take ba Ibn al-Qayyim a cikin Badayul Fawaid ya yi kawo wannan maganar tasu kuma ya musu martani da cewa haka abin ba haka abin yake ba domin da haka abin yake yi da haka abin yake to da lalata shi ba sai ya buƙaci an kawo wata mu'jiza ba da kawai sai annabi Musa alaihi salam ya sunku ya cire wannan zaibar shikenan ta koma yadda take ba buƙatar sai an nuna wata mu'jiza ta musamman domin a lalata abin kawai sai dai a yi wa mutane bayani a ce to kun ga wannan abu zai bace suka sa gashi ga yadda yake shikenan sai a bayyana wa mutane abin su gane ba buƙatar sai an jefa sandan nan ta zama biciji ta yi ta haɗe kayayyakin tsafinsu to kaga wannan ya nuna cewa ba zai bace suka yi amfani da ita ba Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah lokacin da yake munazara da 'yan al-Bathaiya su ne 'yan Rufa'iyya 'yan mabiya ɗariƙar Bathaiya ko kuma al-Rufa'iyya suna nuna wa mutane cewa suna da karama wacce take nuna cewa su waliyai ne don haka duk abinda suke yi ko suke faɗa abubuwa ne na walittaka don haka suna kiran mutane akan abisu akan hanyoyinsu da suke kai na ɓata to suna nuna wa mutane cewa su saboda walittakar su sukan iya shiga wuta su fada cikin wuta tana ci balbal su shiga ciki su fita ba tare da ta babbaka su ba to Ibn Taymiyyah ya kirawo su a yi munazara ya ce su zo da shi da su zo a yi munazara zai tabbatar musu da cewa abinda suke yi kawai dabara ce suke wa mutane ba gaskiya ba a zo a kawo wutar zai faɗi abinda ya kamata a yi a gurin idan sun shiga wutar a lokaci shi ma zai shiga idan har suka yadda suka shiga to shi da ba su yadda waliyin ba ne suna ganin munkiri ne to shi ma zai shiga cikin wutar na haka za a gane cewa walittaka ci ta suke shiga wutar ko a'a wayo suke wa mutane ce zai za a kawo wutar a kunna ta amma shi da su a kawo ruwa da sabulu kowa yi wanka aka kowa yi wanka to su shiga shi ma zai shigo to shi da suke yake fadar irin abubuwan da suke dabara da suke akwai abin da suke shafawa a jikin su idan suka shafa wannan abu wa alaikum assalam to masha Allah ga wanda zai shiga musulunci masha Allah aha to masha Allah kana jin hausa ko yawa zaka shiga musulunci ne sha'awa kake yi ka shiga musulunci ko ne sa ta kai ka sa kanka kana san muskana ka fahimci musulunci addini gaskiya ne shi yasa zaka musulunta to zan faɗi kalmar shahada wace ita ce idan ka faɗa ka zama musulmi na faɗa sai ka maimaita tare da ni ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to daga yanzu ka zama musulmi kamar kowa baka da bambanci da kowa anan abinda kace ka shaida cewa Allah ɗaya shine abun bauta ba wani addu za a bauta ba Allah ba sannan ka yadda Nabi Muhammadu manzon Allah ne bawan sani shine zai kawo maka doka ta yadda zaka yi addini ka bi shi ka yadda da wannan to da can kristanci kake yi to ka yadda cewa Annabi Isa alaihi salam manzon Allah ne bawan Allah ne ba dan Allah bane ka yadda da wannan shi ma manzo ne kamar sauran manzannin da Allah ya aiko kamar Annabi Ibrahim Annabi Nuhu Annabi Musa shi ma Annabi Isa haka yake shi ma bawan Allah ne manzon sa ne ka yadda da wannan to daga yanzu kai ma musulmi ne kamar kowa saboda haka zaka ci gaba da rike baki kaka ci komai har sai an sha ruwa ka sha ruwa tare da musulmi sannan ka je kai wanka a yi sallar magriba da kai sannan ka je ka ci gaba da koyon abin da ya wajaba ka sani na yadda zaka karanta alqur'ani yadda zaka yi sallah da sauran ibadu Allah ya baka dacewa mai sunanka Longcard me kake so ka zama wani suna kake so eh zaɓi sunan da kake bukata sunayen da ka ji ana kira musulmi da shi Muhammad ka ɗauke babban sunan gaba ɗaya to masha Allah muna maka fatan alkhairi muna maka fatan alkhairi sai ku je sai ka je kai wanka to madam saboda haka Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ya nemi cewa su zo su yi wanka idan suka yi shi ma zai yi in suka shiga wuta shi ma zai shiga to daga nan suka ki yarda ayi wannan munazara to kaga wannan ba shi ne tsafi ba wata dabara ce idan kowa ne ya fahimce yadda dabara take to zai iya kare wannan abu ko zai iya gusar da shi to da ce wannan abun da ya faru na waɗannan matsafa zai ba ce suka yi amfani da ita to da kawai sai Allah ya sanar da Annabi Musa yadda abin ya faru ya sunkuya ya cire zebar ya daga ya nuna wa mutane a yi musu bayani ba sai an buƙaci cewa a jefar da sanda a yi kaza ba to kaga wannan ya nuna ba haka bane sannan Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah ya ci gaba da cewa kuma da a ce da zebar za a yi amfani baya buƙatar fir'auna sai ya yi ta aikawa gari-gari ana tattaro masa ƙwararrun matsafa wani abu ne da kowa aka nuna masa zai iya yi to amma yadda ƙissar ta zo mun ji cewa fir'auna sai da ya aika ko'ina aka tattaro masa matsafan ma sai wanda yake ya shahara ya yi suna a fagen tsafi sannan aka gayyato shi to da ce irin wannan abin da su suke faɗa su Fakhruddin Razi shi ne abin da ya faru to da duk ba a buƙaci haka ba sai kawai a kirawo waɗanda za a nuna musu yadda ake abin kawai su je su yi to wannan shi ma ya nuna cewa batun cewa zai ba ce aka yi amfani da ita ba gaskiya ba ne sannan kuma idan muka dubi yadda Fir'auna ya rika nuna miƙa wuya ga waɗannan mutane matsafan nan har ma suna cewa sai an tabbatar musu da cewa za a biya su inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin shi kuma yana musu alƙawarin zai biya su har ma da ƙari zai ba su wasu mukamai su zama mukarrabansa. To idan dai harkar zai bace duk ba zai bukaci wannan ba. Bayan ga wannan kuma bayan abin da ya faru ya faru, za mu ga cewa Fir'auna ya rika zargin waɗannan matsafa bayan sun yi imani da Annabi Musa alaihi salam, ya rika zargin su da cewa Annabi Musa ne ya koya musu, innahu lakabirukum alladhi allamakumus sihr, shine babban ku wanda ya koya muku tsafi. To inda a ce wannan harkar zai bace, babu bukatar ya ce wani babban ku ya koya muku tsafi, tunda wani abu ne wannan wanda kowa da kowa zai iya koya, ba sai wani babba ya koya ba wani ba. To duk waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna cewa abinda suka zo da shi din sihiri ne, kuma sihirin akwai shi gaskiya ne, ba ƙarya ba ne kamar yadda wasu suke ƙoƙarin su ƙaryata. Kuma idan aka yi wa mutum sihiri, akan iya wa mutum sihiri a cutar da shi, ko da a yi masa sihiri wanda zai sa ya canza tunani ga abinda da yake yi, a gan shi ya canza daga wani yanayi ya koma wani yanayi, yakan faru. Kamar ya mace sihiri ta ƙi mijinta, ko a yi wa miji sihiri ƙi matarsa, wannan duk zai yiwu. Ko a yi wa mutum sihiri yana mai hankali ya dawo mahaukaci, duk sihiri zai bayar da wannan. A yi wa mutum sihiri a cutar da shi ya kamu da wata rashin lafiya, ya kwanta ya ba shi da lafiya, ko a yi masa sihiri ma har a kai ga halaka shi, ya kai shi ga kashe shi, wannan duk zai faru. Saka wannan duk gaskiya ne, kuma yana faruwa sabanin abinda su mabiya kidar mu'tazilawa suke cewa duk wannan ba gaskiya bane, kawai wani abu ne wanda yake kamar fa'ida ne, duka ba gaskiya a ciki, ba hakika a ciki. To a cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya magana game da wannan kissa ta Annabi Musa alaihi salam, za mu ga anan cikin suratu Taha Allah ya ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, wato saboda tsafinsu, min sihirin saboda tsafinsu, har ana suranta masa cewa macizai ne suna tafiya su waɗannan sanduna nasu. Haka nan a cikin suratul a'raf Allah ce saharu a'yunan nas, sun sihirce idanuwan mutane, wanda yana nuna cewa dabara ce suka yi wa mutane, sihiri ne suka yi wa mutane wanda ya shafi idanuwansu, ya shafi tunaninsu. Can kuma a cikin suratul a'raf din, a cikin wannan aya din, Allah subhanahu wataala ya ce wa ja'u bi sihrin azim, sun zo da sihiri babba. To wani zai iya cewa ya za a kirawo shi khayal, sannan kuma a kira shi sihiri mai girma, wataƙila kamar akwai tufka da walwala. Babu wata tufka da walwala, abu ɗaya ne, sihiri ne mai girma, saboda a lokacin matsafa ne kamar da muka ce masu yawa, mafi ƙarancin adadin da aka ambata na yawansu shine 70, wasu suna faɗar fiye da haka ɗaruruwa. To aka ce matsafa 70 a lokaci guda, sun zubar da sandunansu da igiyoyinsu, duk sun zama macizai sun cika guri. Babu shakka wannan zai rikita mutane. Kuma a duba shi kansa Annabi Musa alaihi salam, abin sai da tsarsu a tare da shi, tunda Allah ya ce yukhayyalu ilaihi, shi kansa Annabi Musa abin da ya rika gani kenan, to bare kuma sauran jama'a da suka zo gurin. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa fa aujasa fi nafsi khifatan Musa,
fa aujasa fi nafsi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
الله سبحانه وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. النبي موسى يقوي وني أبن صورو أشكرنسا. Qulna, muka ce da shi la takhaf, kada ka ji tsoro, innaka antal a'la, lalle tabbas kai ne mai rinjaye. Wa alqi ma fi yaminika, ka jefar da abin da yake hannunka na dama. Talqaf ma sana'u, zai haɗiye abin da suke aikata. Inna ma sana'u kaidu sahirin, lalle abin nan da suka aikata makircin mai tsafi ne. wala yuflihu as-sahiru haythu ata, matsafi kuwa daga duk inda yake, duk inda yazo ba zai yi nasara ba. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa annabi Musa alayhi salam ya ji tsoro a ransa, aujasa ay istash'ara, wato ya ji abu a ransa na tsoro, ya ji wani abu a ransa na tsoro amma ba tare da ya bayyana ba. Shi yasa Allah ya ce aujasa fi nafsihi, aka kara da kalmar fi nafsihi. Kalmar aujasa ita karan kanta tana nuna tsoron a cikin ransa ne, ya boye abin tsoron a ransa. Sannan kuma sai aka kara fi nafsihi don a kara tabbatar maka da cewa annabi Musa alayhi salam ya rike abin yadda bai yadda ya yi abin da za a gane cewa ya ji tsoro ba. To kuma annabi Musa alayhi salam zai ji tsoro domin ganin abin da ya faru, saboda sun jefar da sandunansu da igiyoyinsu sun zama macizai. Shi ma kuma abin da yake hannunsa ko abin da ya zo da shi wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi, shi ma macijin yake rikida. Zai ji tsoro cewa idan ya saki nashi, ya jefar da sandarsa, shi ma za ta zama maciji ne shi ma. To menene zai sa a bambance tsakanin nashi da nasu? Ƙarshe mutane watakila su ga cewa ma ai su nasu sun fi yawa a kan nashi, shi abu ɗaya ne, su kuma sun fi yawa. Don haka su kasa gane cewa shi ma annabi ne, su ci gaba da yarda da cewa shi matsafi ne kamar yadda aka tuhume shi. Kamar yadda tun farko Fir'auna ya tuhume shi da cewa matsafi ne. Don haka sun zo da wani abu na tsafi, shi ma ya zo da wani abu na tsafi, babu wani bambanci tsakanin nashi da su. Kaga shi mutane za su ci gaba da zama a cikin ɓatansu. To wasu malamai suka ce wannan shi ya sa masa tsoro, wato kada a kasa gane bambancin sandarsa da yadda take rikide, wato zama cijiya, da yadda sandunan waɗannan mutane da igiyoyin suka rikide suka zama cijiya. Mutane kuma su ci gaba da tafiya a kan ɓatansu. Wannan ya sa masa tsoro a ransa. Ko kuma ya ji tsoro kada Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa waɗannan matsafa istidraji. Istidraji shi ne a ba su wata galaba ta ɗan ƙanƙanin lokaci, su ɗan samu wata nasara domin Allah subhanahu wa ta'ala ya musu talala, daga ƙarshe kuma ya kama su. To waɗannan talalar da za a yi musu za ta sa mutane da yawa su rudu, tunda sai lokacin da aka bayyana haƙiƙaninsu ne aka gane su, sannan mutane za su gane ashe maƙaryata ne. To wasu malamai suka ce wannan shi ne abin da annabi Musa, shi ne ya sa annabi Musa alayhi salam ya ji wannan tsoro. To irin wannan tsoro wani muƙami ne wanda yake mai girma. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji irinsa a lokacin yaƙin Badar, yayin da ya fita da mutanensa ‘yan kaɗan, su 300 da ‘yan kai ba, 313, a yayin da su kuma Ƙurayshawa kafiran Makka sun zo da mutane sun kai 1000. To a ce mutum 300 zai tunkari mutum 1000 a lokaci guda, ko mutanen nan 300 ba da shiri suka fito ba, ba su ma san yaƙi za a yi ba, wasu da yawa ba su taho da mukaminsu ba, sai irin wanda matafi yake riƙewa domin kare kansa daga wani mugu ko kuma wani naman daji. Sauraka wannan shi ne ke tare da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo fagen daga ya ji tsoro irin wannan, don akwai yiwuwar kafirai su yi nasara a kansu, wannan kuma nasarar ta zama fitina ga mutane. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya yi ta'addu'a yana Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'bad fi al-ard. Annabi yana daga hannu yana ta'addu'a, ya Ubangiji ka zartar min da alkawarin da kai min, ya Ubangiji ka bani abin da kai min alkawarin sa, ya Ubangiji in ka halaka waɗannan 'yan tsirarin mutane musulmi to za a daina bautar ka a bayan ƙasa, domin a lokacin ban da su babu kuma inda ake bauta wa Allah, duk duniya su koma kafirci. Waɗannan 'yan tsirarin musulmi da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne masu bautar Allah ɗin. To idan har waɗannan mushrikai suka murtsike su suka gama da su, to na farko dai waɗannan masu bautar Allah an kashe su, sannan kuma wasu daga nesa ba za su yi sha'awar su shiga addinin ba, za su ce inda addinin gaskiya ne Allah ba zai bari a gama da su haka lokaci guda ba. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron abinda zai biyo baya duk da cewa Allah subhanahu wata'ala yana tare da shi da nasarar sa da abin nan sa to amma wannan tsoro na dabi'a dole a ji shi wasu malamai suka ce abinda annabi Musa alaihi salam yake tsoro ne dabi'a tunda dan adam Allah subhanahu wata'ala yadda ya halicce shi ya halicce shi yaji tsoron wani abu da yake mai cutarwa kamar miciji to anan ba miciji ɗaya bane micizai ne da yawa barkatai haka lokaci guda saboda dan an ce wani mutum dan adam ya ji tsoron wannan ai ba za a yi mamaki ba ko lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi ya jefar da sandarsa ai kuka da ya jefar da sandar tashi sai da ya ji tsoro Allah ya ce ya dawo ya dauka kada ya ji tsoro sanu'idu hasirata al'ula za mu maida ita yadda take za ka wasu suka ce tsoro ne na ɗabi'a wasu kuma suka ce a tsoro ne saboda wannan abin da yake gudun ya biyo baya masu cewa tsoro ne saboda kada wannan ya zama dalilin da zai sa wasu su rudu da abin da Fir'auna yake kai ko su ci gaba da zama a kafirci suka ce ansar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi kunna la takhaf innaka antal a'la kada ka ji tsoro lalle kai tabbas kai ne sama kai ne mai rinjaye ce ka duba a cikin jumla ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya kamo akidat na farko inna wadda take ƙarfafa magana lalle sannan ga zamirul fasli wanda shi ma ana kawo shi ne domin ƙarfafar magana innaka antal sannan ga alif wal lam da yake cikin wannan suna na wannan khabar wanda duk shi ma na ta'kidi ne innaka antal a'la lalle kai ne mai rinjaye to wannan shi yake nuna cewa annabi Musa ya ji tsoron kada waɗannan mutane su samu nasara ko da ƙanƙanin lokaci ne wanda zai zama istidraji wato ubangije ya musu wannan talala kuma Allah ya yi haka domin ya ga sabatin muminai wato yadda muminai za su zajirce kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil kada kara kainar waɗanda suka kafirta a bayan ƙasa ya ruɗe ka kagansu suna tawalwala su shiga nan su fita nan an hore musu komai kada wannan ya ruɗe ka mata'un qalil dan jin daɗi ne kankani saboda haka wata talala ce ubangiji subhanahu wata'ala yake musu sannan zai kama su ba za su ji da daɗi ba to Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa innaka antal a'la qulna la takhaf kada ka ji tsoro qulna la takhaf wannan qulna wahayi ne Allah subhanahu wata'ala ya masa gaya masa cewa kada ya ji tsoro innaka antal a'la abinda zai nuna wahayi ne ayoyin da za su zo nan gaba cewa kai ne a sama domin annabi Musa alaihi salam shi yake tare da gaskiya waɗannan matsafa abinda suke dako suke ɗauke da shi ƙarya ne wanda yake tare da gaskiya babu shakka shi ne al'ala shi ne a sama annabi Musa alaihi salam shi ne wanda yake tare da kyakkyawar aƙida wacce ya zo da ita ta cewa Allah subhanahu wata'ala kaɗai shi ne abin bauta babu wanda ya cancanci a bauta masa ba Allah ba wannan shi ne abin da yake tattare da annabi Musa alaihi salam kuma dan wannan ya zo wannan fage wannan karawa wannan daga da aka ja saboda wannan aƙidar ce ya fito da shi amma matsafan waɗannan abin da ya fito da su shi ne sun zo su kara sana'a ce suka zo su kare babu shakka wanda yake tattare da aƙida da imani na gaskiya shi ne a sama ba wanda ya zo don ya kare kawai sana'arsa ba babu Allah a ciki waɗannan sun zo neman abin duniya ne alkawarin da shi Fir'auna ya musu na cewa idan sun yi galaba to suna da gwaggwaɓar lada wannan shi ne abin da ya taho da su shi kuma yana tare da Allah subhanahu wata'ala inna ni ma'akuma asma'u wara shi yana tare da Allah ba wani abu yake nema ba shi yana yin aikin sa ne dan Allah so kuma suna yin nasu aikin ne dan su yi wa wani dan adam mugu azzalimi hidima shi ne Fir'auna ko da ba Fir'auna bane wanda ya kai ƙololuwa wajen zalunci suka fito su yi masa hidima a yayin da kuma za su kara da wanda yake yi wa Allah hidima babu shakka ba za su kai labari ba ballantana kuma wanda suke wahidu mutum ne irin Fir'auna wanda ya tsokani Allah subhanahu wataala ya ja da ubangiji a cikin rububiyyarsa da uluhiyyarsa jana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi to babu shakka wanda zai fito domin ya hidimta wa Allah domin ganin an kawar da wannan mummunar aqida ta Fir'auna babu shakka nasara tana tare da shi naka antal a'la Allah subhanahu wataala ya ce wa mu'minai wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne a sama matukar ku mu'minai ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya kara kwantarwa da annabi Musa hankali cewa kai ya damu ya nutsu wannan abin duk da ka zo da shi shirme ne ba zai yi nasara ba Allah ke cewa alqima ma fi yaminika talqaf ma sana'u ka jefar da abin da yake hannunka na dama zai haɗe abin da suka aikata na tsafi abin da yake hannun annabi Musa alaihi salam na damansa ce sandarsa kaga anan wa alqima fi yaminika wanda zai tuna masa da kissarsa ta farko yayin da Allah subhanahu wataala ya fara magana da shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannun naka na dama ya kai Musa to yanzu ma sai aka ce da shi wa alqima fi yaminika zai ci da cewa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce da shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya har zuwa karshe Allah ya ce ya jefar da sandar ai ya ga mai ta zama to a gaya masa cewa yanzu ma ka jefar da ita abin nan da ta zama a can wancan lokaci yanzu ma hakan za ta zama saboda haka ya rutsu kada ya damu kada ya damu da yawan igiyoyinsu ko yawan sandunansu wanda 'yar sandar tashi 'yar ƙarama da take hannunsa ya jefar da ita da ƙudurar Allah da iradarsa da ikonsa za ta haɗiye dukkan waɗannan abubuwan da suka zo da shi komin yawansu duk da ƙanƙantarta duk da girman abin da suka zo da shi kada ya damu da girman sandunansu ko tsawon igiyoyinsu a'a duk wannan yawan da tsawon da girman ba komai bane a gurin Allah subhanahu wataala wannan abin da yake hannun naka na dama ya fi su ya ninninka su shi ne kuma Allah subhanahu wataala yake umarta ka jefar talqaf ma sana'u za su haɗi talaqquf shi ne al-ibtila amma al-ibtila bi sur'a shi ne a haɗi abu da sauri wato tunda sanduna ne da igiyoyi da yawa waɗanda aka watsa a lokaci guda suka cika guri barkatai to saboda haka in ya saki sandarsa cikin ƙanƙanin lokaci za su yi tace ta haɗiye waɗannan abubuwa shi yasa aka yi amfani da talqaf ma sanau to za ta riƙa haɗiye waɗannan abu da sauri Allah ya gaya masa cewa inna ma sanau kaidu sahiri inna ce ta abin harfin taukid ne tare da ma mausula inna da ce da ma mausula ba inna ma adatul hasri ba akwai inna ma adatul hasri inna ma anta munzir kaga wani adatul hasri ce ko inna ma harrama alaikum almaitata waddama inna ma amma a rubutun duk iri ɗaya ne kaga a rubutun duk ɗaya ne sai dai ita wannan inna ce ta ƙarfafa zance da ma mausula ba ma alkafa ba ce inna ma sana'u ai inna allazi sana'u kaidu sahiri lalle wannan abin da suka aikata makircin matsafi ne kaidu sahiri makirci ne na matsafi a qira'ar jumhur kaidu sahiri qira'ar hamza da kisa'i da khalaf kaidu sihiri makirci ne na tsafi wala yuflihu as-sahiru haythu ata matsafi kuma ba zai rabauta ba duk inda yazo wato ba zai ci nasara ba abinda zai zo da shi na tsafi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah subhanahu wataala zai lalata shi kamar yadda annabi Musa yake cewa qala Musa ataqulun lil haqqi lamma ja'akum as-sihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun illa ma ji'tum bihi as-sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu 'amala al-mufsidin wato abinda kuka zo da shi tsafi ne kuma babu inda matsafa suke rabauta duk abinda mai tsafi zai yi to zai yi tsafin san ɗan lokaci ne amma ba zai ci nasara ba ba zai rabauta ba anan an yi tarifin ساحر ان اكتو لا يفلح الساحر ساحر انا زاغا ɗaya ne amma jinsi ake nufi ana nufin matsafa duk da lafazin yana nufin matsafi amma ana nufin matsafa ɗaya ne an zo da shi a siga kamar ta wata ka'ida mutarida kamar a nuna maka cewa wannan ce dokar Allah subhanahu wataala da ya sanya a cikin halittarsa duka cewa duk inda matsafi yake ba wai waɗannan kadai na fir'auna ba a ko ina yake kuma ko daga ina yazo to ba zai yi nasara ba aka ce haifu ata daga duk inda yazo a nan duba da cewa da duk waɗannan matsafa ba wai da guri guda suke ba su zo daga garuruwa ne daban-daban cikin ƙasar Masar aka je aka gayyato su to duk inda suka fito daga duk inda suka fito ba nasara za su ci ba wannan wala yuflihu as-sahiru haythu ata qa'ida ce mutarida wadda take nuna cewa matsafi ba zai yi nasara ba duk inda mudari'i yazo masbuqun bila nafiya to wannan mudari'in yana nufin umum siga ce min sigar umum wato babu wata irin nasara ko yaya ay la falaha lis-sahiri kama ce la falaha lis-sahiri babu yadda za a yi matsafi ya samu rarwauta wato ya yi nasara sannan kuma aka kara da haithu ata wanda yake nuna umumul amkina a ko ina ne daga ko ina yake ba zai yi nasara ba a nan an kawo sifar as-sahiri wala yuflihu as-sahir domin a nuna cewa ba zai yi nasara ba a cikin harkarsa ta sihiri ta yiwu a cikin harkarsa ta kasuwanci ya yi nasara ta yiwu a cikin wasu harkokinsa na daban ya yi nasara amma dai a cikin harkar sihiri to wani ba zai yi nasara ba korewa mai sihiri nasara ko rabauta wani ba ƙaramin narko ba ne wato narko ne mai tsanani da zai sa dukkan wani musulmi ya tsoraci sihiri ya guji sihiri ya kyamaci sihiri zai sanya dukkan wani wanda yake da iko ya yaƙi masu sihiri ya ga cewa an kawar da masu sihiri daga cikin duniya daga bayan ƙasa ba zai yiwu a ce babu mai sihiri ba a cikin al'umma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ma waɗanda suka yi sihirin an samu masu sihiri cikin Yahudawa waɗanda suka yi masa sihiri to amma a yadda yanzu al'amarin yake faruwa kusan an maida sihirin ma ta zama sana'a ce kamar ma ba ma a jin cewa wani abu ne na laifi masu yin sihirin nan har ma alaƙa ake da su kyawar alaƙa har gayyato su ake yi ba a zo a tattauna da su idan ana ganin wai akwai wata matsala ana cewa sai an nemo su sannan za a warware ta kaga wannan shi ne bala'i ba wai a ce akwai masu sihirin ba wannan ba yadda za a rasa masu sihirin amma a ce an ba su wato wani matsayi a cikin al'umma an ba su wata ɗaukaka har ma ana ganin wasu matsaloli ba za a iya shawo kansu ba sai ta hannunsu to wannan fa shi ne babban bala'i idan ya dirka ko al'umma to wannan al'ummar ba za ta yi nasara ba saboda babu wani abin da sihiri zai shiga ciki kuma a yi nasara a kansa babu wani abin da sihiri mai sihiri zai zo da shi kuma ya zama akwai nasara a karan kansa shi ba nasara zai samu ba ballantana kuma har ya samarwa da wani nasara inda a ce zai iya samar da nasara to ya samarwa kansa nasarar ma da shi ya watsar da wannan kayan tsafi din yanzu zai zama wani abu ai da sai yayi wa kansa sihirin da zai samar da dukiyar da ba sai ya je yana cewa inna lana la ajran ba yana cewa to fa zaka biya mu to tunda shi ya iya sihiri kawai yayin da za a samu masa taskoki ya zo ya aje a gidansa kawai ba sai ya je yana aiki ba har ma yana ƙara bada sharadin cewa in na gama fa zaka biya ni kaga shi wanda shi kansa yana neman a taimaka mishi ne ta yaya ne za a nemi shi ya taimaka ma wani ba zai iya ba saboda haka babu yadda za a yi mai sihiri cikin harkar sihirinsa ya nasara ya yi wani ɗan lokaci ya ga ya yi abin da yake ganin ya ci nasara amma ba nasara ba ce tunda ba abu ne da zai ɗore ba yadda Allah ce inna Allah sayubtiluhu Allah sai ya rushe abin kuma ƙarshe haka zai rayu a ƙasƙanci haka nan zai mutu a ƙasƙanci sannan ya je wa Allah subhanahu wataala cikin wani mummunan hali ubangiji ya masa mummunan kamu wannan shi ne ƙarshen matsafi shi yasa za mu ga ubangiji subhanahu wataala a ƙarshen ayar kamar a can baya inda Allah ya ce wa qad khaba man iftara wanda aka kawo shi a siga dan ta zama wata ka'ida ce, siga ce ta ka'ida wacce za ta dauki wata doka wanda kowa ya kamata ya rika tunota. To haka nan wala yuflihu sahiru haythu ata, ya kamata ta zama wata doka ce da wata siga ce wata ka'ida ce da kowa ya kamata ya rika tunawa, dukkan wani abin da sihiri ya shigo ciki to babu rabauta a ciki, ba za a samu rabo a cikin sa duniya da lahira ba, domin sihiri yana fada ne da addinin Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala baya kore rabo, yace mutum ba zai rabauta ba gaba daya sai idan wannan abinda mutum yake yi kafirci ne. In dai mutum abinda zai yi ba kafirci bane, to baya kore masa rabo duka, a ce ba zai rabauta ba. Amma aka ce mutum ba zai rabauta ba, nafiyul falahi bil kulliya, to alama ce da take nuna cewa wani abin da yake yi babu alkhairi a cikinsa, kuma kafirci ne. Abu biyu za su tabbatar da wannan, kamar yadda Muhammad al-Amin al-Shantiti yake faɗa a cikin littafin sa Adwa'ul Bayan. Abu biyu za su tabbatar da wannan, abu na farko ayoyin da suka zo a Al-Qur'ani waɗanda suke ba da tabbacin cewa matsafi kafiri ne, matsafi ba zai taɓa zama musulmi ba tare da zina tsafi, sai ya tuba ya bar tsafin da yake. Allah ce wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Allah ce wa ma kafara Sulaiman, annabi Sulaiman bai kafirta ba, walakin ash-shayatin kafaru, shaydanu ne suka kafirta. Me suka yi suka kafirta? Yu'allimuna an-nasa sihr, suna koyawa mutane tsafi. Ashe kaga tsafi kafirci ne, koyar da shi kafirci ne, koyarsa kafirci ne. Inda ba kafirci bane, Allah ba zai kore wa annabi Sulaiman kafirci ba, saboda shaydanu suna koyawa mutane kafirci, shi kuma bai yi ba. Sannan Allah ya ce a cikin ayar ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, ba sa koya ma wani sai sun ce da shi mu fitina ne, don haka kada ka kafirta. Kaga ashe kada ka kafirta ya nuna in ya yarda ya koyi tsafi to kafirta zai yi. Don haka duk wanda yake koyan tsafi ko yake tsafi to wannan ba shi da rabo. A can kawan ayar to laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati bil khalaq, waɗanda suke wato musanya wani abu na addini da tsafi sun san cewa a lahira ba su da wani rabo. To kuma babu wanda yake ba shi da rabo kwata-kwata a lahira sai kafiri. Mumini ko mun saban Allahnsa, in ya je lahira bayan Allah ya masa horo to yana da rabon aljanna, domin mun sani cewa mumini baya dawwama a wuta. In dai akwai imani gwargwadon ƙwayar zarra a cikin zuciyarsa sai ya shiga aljanna, haka za a yi masa horo gwargwadon laifinsa, amma kuma za a fitar da shi a kai shi aljanna. To in aka ce ga wani nan gaba ɗaya ba shi da rabo ko kaɗan a lahira, to wani ya tabbata kafiri ne, ba musulmi ba. To kuma haka Allah ya faɗa gangane da matsafa, ce ma lahum fil akhirati min khalaq, ba su da wani rabo a lahira. Sannan abu na biyu, Alƙur'ani, sigar Alƙur'ani ta tura cewa duk inda kaga an kore rabauta, an ce ba a rabauta ba, kowa da bai rabauta ba. To in ka duba a cikin ayoyin da aka faɗa ka, za ka ga cewa ana magana ne akan kafirai, ba akan mu'minai ba, ba akan musulmi ba. Kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu huwa al-ghani bal lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi in 'indakum min sultanin bihadha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fi ad-dunya thumma ilayna marji'uhum ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. kaga ubangiji subhanahu wataala yake cewa suna cewa ko sun ce Allah ya rikida sarki ya tabbata ga Allah shine mai cikakkiyar wadata, abinda ke cikin sammai da abinda ke ƙasa duka nashi ne, halittarsa ne, mulkin sa ne, bayin sa ne. Kuna da wata hujjar da take dubbatar da haka? Allah ya tambaye su ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun, ko a rika fadar magana da ba ku da ilimi akan ta kuna jinginawa Allah? Qul, to ka gaya musu innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun, duk masu yi wa Allah ƙarya ba za su rabauta ba. Kaga anan magana ake akan kafirai, masu cewa Allah yana da da Allah ce ƙarya suke wa Allah kuma dukkan wanda yake yi wa Allah ƙarya to ba zai rabauta ba Allah ce dan jin dadi ne za su yi a nan duniya da dan abin da za mu ba su na duniya summa ilaina marji'uhum sannan kuma wajen mu za a mayar da su summa nuziquhumul azaba ash-shadida bima kanu yakfurun sannan mu dandana musu azaba mai tsanani sai Allah ce bima kanu yakfurun da abin da suka kasance suna yi na kafirci shi kaga kafirai su ne ake cewa ba za su rabauta ba hakanan Allah subhanahu wataala yake cewa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu almujrimun wane ne yake mafi zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya gina wa Allah ko kuma ya ƙaryata ayoyinsa Allah ce lallai mai masu manyan laifuka wato kafirai ba za su rabauta ba kaga anan Allah subhanahu wataala ya sifanta masu yi wa Allah ƙarya da ƙaryata ayoyin Allah cewa masu manyan laifuka ne kuma ba za su rabauta ba ashe kaga kore rabauta tana kasancewa ne ga waɗanda suke kafirai ba waɗanda suke musulmi ba hakanan a cikin al'an'am man azlam mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayati innahu la yuflihu adh-dhalimun waye yafi zalunci kamar wanda zai yi wa Allah ƙarya ko ya ƙaryata ayoyin Allah sai Allah ce lalle az-zalimai su ne kafirai ba sa rabauta haka duk inda mai sihiri yake ba zai rabauta ba kuma dukkan wani wanda yake tsammanin ta hanyar sihiri zai ci nasara to ya gwada ya gani ƙarshensa lalacewa ce ƙarshen taɓarɓarewa ce ko da kuwa zai ga ya samu wata ƙwarya-ƙwaryar nasara to amma wannan abin a zo a gani ba inda za ta ce wani abu ne wanda ƙarshensa zai zama masa nadama mata'un qalil ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa sannan a nan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala yuflihu as-sahiru haythu ata matsafi ta inda duk ya zo ba zai yi nasara ba wanda yana nuna cewa dukkan wani wanda zai fito ya ce zai yi faɗa da gaskiya yana bisa ƙarya ya ce kuma zai faɗa da gaskiya akan ya tabbatar da ƙaryarsa ya kare ƙaryarsa ya rusa gaskiya to wannan ba zai yi nasara ba kowane irin shiri ya zo da shi duk da kowane irin girma ake gaina da shi wannan girman nashi da wannan shirin nashi da wannan ƙarfin da yake jin yana da shi ƙarfi na dukiya ko ƙarfi na mulki ko ƙarfi na jama'a duk wannan ba za su sashi ya yi nasara ba ƙarshe abin zai ruguje zai lalace zai ɓalɓalce zai zama kamar da shi da wanda ba shi ba duk ɗaya suke ka duba lokacin da waɗannan mutane suka fito da suka zo aiji suke yi tunda suna tare da fir'auna babu abin da zai sa ba za su yi nasara ba shi kuma shi ma fir'auna ji yake tunda yana tare da waɗannan matsafa babu abin da zai hana shi ya murƙushe annabi Musa amma suna rantsuwa gaban fir'auna bi'izzati fir'auna inna la nahnu al-ghalibun mun rantse da izzar fir'auna lalle tabbas mu za mu yi nasara saboda amma da ƙarshe sai gashi Allah subhanahu wataala ya nuna cewa wani abu da suka zo da shi duk shirme ne a cikin ƙanƙanin lokaci annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya jefa sandarsa wa wahayna ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun wa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun wa ghulibu hunalika wanqalabu saghirin Allah yake cewa Allah yayi masa wahayi cewa ya jefar da sandarsa yana jefar da sandarsa sai gashi talqafu ma yafikun sai gashi tana haɗe abinda suke kagawa wato usulubin ma da sigar yadda ta zo ma yafikun ba ma afaku ma yafikun kamar ma suna ta kokarin su ga sun kare abinda suka zo da shi na tsafi ita kuma wannan sanda ta Annabi Musa tana ta haɗiye abin fa ghulibu hunalik anan take aka rinjaye su anan gurin aka fi ƙarfinsu fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun gaskiya ta tabbata abinda suke aikatawa ya lalace fa ghulibu hunalika aka rinjaye su a wannan guri wanqalabu saghirin suka juya suna masu kaskanci suka juya a kaskanci a wulakance babu abin da suka zo babu kuma nasara da suke tunanin za su samu shi kansa fir'auna shi ma abin da yake tsammanin zai samu tare da waɗannan mutane ba bai samu ba saboda haka abin da ya biyo baya na sadudar waɗannan mutane na yin sujjada ga Annabi Musa ga Allah subhanahu wataala da imani da ubangijin Annabi Musa da Haruna biyo baya da kuma shi kurarin da Fir'aun ya yi na cewa zai yi musu azabar da ba kowa yake wa irin ta ba wanda shine zai zama darasin karatunmu na gobe insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangije ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.